daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodiyaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Nuwambar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana kuka lalubo. Da farko ga kanin labaran duniya.
Har-haren ta'addancin da aka kai a kasashen Pakistan da Afghanistan sun hallaka mutane masu yawa. Kasar Spain ta buƙaci a warware wata gardama a tsakaninta da Ingila kafin a tabbatar zamar yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya sabunta cece-kucen da ya barke tsakanin shi da babban alƙalin Amurka kan batun ƴancin ma'aikatan shari'a na ƙasar.
To, kanin labaran duniya kenan. A Najeriya, ƙungiyoyin da ke ba da agajin gaggawa sun nuna damuwarsu kan yiwuwar ɓarkewar cutar amai da gudawa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke ƙasar.
Wannan guraren da duk inda suke babu guraren ba haya ma daji ake shiga mata da maza da yara da kowa.
To dangane da batun ƴan gudun hijirar kungiyoyin fararen hula sun yi kira ga hukumomin Kamaru da su dauki matakan maido da ƴan gudun hijira sama da 60,000 da suka tsallaka Najeriya sanadiyar rikicin ƴan aware da gwamnati.
An kona ƙauyukan da baki ɗaya gidaje an kokona an rusa waɗansu to kaga mutum kuma ya riga bar gidansa ya fita an rusa ba inda zai dawo zai zauna.
Muna ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirin duniya Amurka har da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Hadiza Kyari wacce yanzu za ta karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wasu hare-haren da 'yan bindiga suka kai a kasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane 10 wani abu. Hukumomi a birnin Karachi na kudancin sun ce an kashe akalla mutane 4 a karamin ofishin jakadancin kasar China bayan da wasu mutane 3 dauke da bama-bamai suka kai harin. Wani kakakin rundunar sojojin ta Rangers ya gaya wa 'yan jaridu cewar ɗaya daga cikin masu harin ya tarwatsa ne don buɗewan sauran 'yan uwansa ƙofar ofishin jakadancin. A cikin faɗan da aka yi a kusan tsawon awa ɗaya ne aka kashe sauran maharani guda 2, sai dai kuma mai maganar Kanal Faisal ya musanta cewa 'yan bindigar sun samu nasarar shiga cikin ofishin jakadancin na ƙasar China. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a lardin Khost da ke Afghanistan ya hallaka mutane 12, ya jikata mutane 30 a cewar gwamnan lardin Hook Khan Habibi. Mai magana da yawun sojin Afghanistan, Captain Abdullah, ya ce fashewar bom ɗin ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a, wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci. Kamfanin dillancin yada labarai na Afghanistan Tolo ya ce dukkan sojan da aka kashe din na bataliya ta 2 da ke gundumar Mandozai. An ci gaba da bincike akan al'amarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mashawartan ƙasashen Turai suka haɗu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron, ƙasar Spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin Gibraltar wanda aka baiwa Birtaniya tun shekara ta 1713 wanda kuma ita ƙasar Spain ke mallakarta ne. Spain na son a warware maganar ko tsibirin na ware tsakanin Ingila da ita kafin a ci gaba. A yayin da Amurka ke morewa hutun ranar cika-ciki, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nashi hutun ne don sabunta muhawararsa akan batun yancin hukumomin shari'ar na Amurka. A lokacin da ya buga wa sojan Amurka da ke kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranar, shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke jihar California tana jawo matsaloli da yawa. Kalamin na shugaba Trump yana zuwa ne kwana ɗaya bayan sa'in sar da ta barke a tsakanin shi da babban chief jojin Amurka John Roberts akan yancin alkalai, inda shi Roberts ya la'anci Trump game da sukan wani alkali da shi Trump ke kuka game da yadda ya yanke hukunci wanda ya kira alkali naɗin Obama. Akan haka ne Roberts, wanda tsohon shugaban Amurka George Bush ya nada, ya tsawata wa Trump akan rashin fahimtarsa da ayyukan ma'aikatan shari'ar na kasar. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce an kusa gamawa da wutar nan da ta hallaka akalla mutane 34 a cikin makonnin biyu da suka wuce. An kuma samu ƙarin mutane 3 da suka rasa ransu a wata wutar ta daban da ta tashi a garin Malibu da ke kudancin jihar California. A yanzu kuma mutane da har yanzu ba labarin inda suke a wannan wutar da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar sun wuce 566. Hukumomi sun ki cewa komai game da ko akwai waɗanda suka salwance sun mutu ne, amma dai ana sa ran cewa yawan matattun zai dada ƙaruwa.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, a Najeriya kungiyoyin da ke ba da agajin gaggawa sun nuna damuwarsu kan yiwuwar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a sansanonin yan gudun hijira, inda suka yi nuni da matsalar karancin wuraren kewayawa ko kuma banɗaki. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani daga Maiduguri.
Wannan matsala da yana rashin samar da makewayi ko kuma tsattacen ba haya ga al'umma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da ɓarkewar cututtuka a tarayyar Najeriya. Ga misali, hukumar tallafa a 'yan gudun hijira da ake kira Norwegian Refugee Council sun fitar da wata sanarwa 'yan kwanakin nan da suka yi nuni da cewa akwai mutanen da suka kamu da cutar kwarara da aka yi kiyasin cewa adadinsu ya haura 10,000, kuma cutar yana yaɗuwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira wanda akasari ba su da tsaftacciyar muhalli, musamman ma a jihohin Borno da Yobe da Adamawa, inda aka samu ɓarkewar cutar kwalaran. Ta ce in ba a yi wani abu cikin gaggawa ba, za a iya samun ɓarkewar cutar a shekarar 2019 bai zuwa, kamar yadda ake fuskanta a yankin tafkin Chadi kowace shekara, wanda aka yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan 1,800 da ke samun mafaka a wannan yankin sakamakon wannan tashin hankulan. Sanarwar ta ce kimanin kusan mutane 10,000 ne suka kamu da cutar amai da gudawan, kuma akwai rahotanni da ke nuni da cewa mutum 175 dukkaninsu sun mutu da kuma suka fito daga jihohin Adamawa da Borno da Yobin a wannan shekarar 2018 din, wannan da ya ce kididdiga mafi yawa da aka taba samu a duniya na nasa rayuka sakamakon barkewar wannan cuta na amai da gudawa. Alhaji Sani Zoro da ya shine shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na Majalisar Wakilan Najeriya, wanda 'yan kwanakin nan da ma ya zarci wasu sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar Borno, inda ma ya nuna rashin gamsuwarsa kan yadda muhallin 'yan gudun hijiran yake.
Kyautatawa ita ce abin da ake yayi, ba wai tare dukiya abin da ake yayi ba, wannan tun an riga an ban. Amma a cikin wannan rangadi da muke, mun ga akwai gibi kwarai da gaske tsakanin bukatun mutane 'yan gudun hijira. Akwai gibi da abin da gwamnati suke bayarwa. Alal misali, kaga duk inda 'yan gudun hijiran nan suke, zaka ga mutane a cikin yayi a tsangaya irin wanda aka saba almajirai 'yan kiskaji suna shiga. Duk waɗannan guraren da duk inda suke, babu guraren ba haya ma daji ake shiga, mata da maza da yara da kowa. Kuma yau waɗansu shekaru 7-8 a cikin su a irin wannan.
Kowa watan jiya ma dai sai da hukumar samar da muhalli na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP ta keɓe euro miliyan 7 ga matasa 600 za su dinga aikin tsince shara a garin Maiduguri da kewaye wajen tsaftace muhallin su da kansu. Mr. Kurt Connolly dai shine wakili a Majalisar Dinkin Duniya. Yace mun sa hankali ne wajen tsaftace muhalli da kuma samar da ayyuka ga matasa, musamman ma 'yan gudun hijira da marasa ƙarfi a garuruwa garuruwar Maiduguri da Biyu da Bama. Ya so muna so mu yi haka ne wajen tattara shara don a sarrafa su ta wasu hanyoyin da kuma zai amfani al'umma. Alhaji Nasiru Ali Suruni dai shi ne shugaban hukumar tsaftacen muhalli na jihar Borno da aka fi sani da suna Bosefa.
Duk muhallin da muke da su a cikin garin muhallai din za su zama cewa tana cikin tsafta, za a kawo da irin ƙananan cututtuka na sauro da su menene. A banda wannan governor, His Excellency Governor Kashin Shettima, akwai motocin da ya sa kumfata guda 15 wanda za a sa su kowane angwanni.
Rashin samun ingantaccen muhalli ko makewayi ko kuma tsaftacecen ruwan sha na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa irin waɗannan matsaloli, da har yakan yi sanadiyar haddasa mace-mace a tsakanin al'umma, wanda hakan ke nuna irin buƙatar da ake da shi tsaftacecen muhalli tsakanin magidanta da ma samar da ingantaccen makewayi. Haruna Dauda, Biyu Muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin, amin, amin summa amin ya Allah.
To, a gaida Haruna Dauda, Biyu, don lakai mu a shirinmu na safiyar ranar Lahadi, za ku ji cikakken wato wannan rahoto. To, amma yanzu bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda rahotanni ke cewa 'yan gudun hijirar ƙasar da dama sun tsallaka zuwa Najeriya sanadiyar rikicin 'yan aware da gwamnatin ƙasar da ya ƙicinyewa. Lamarin da ya sa ƙungiyoyin fararen hula suke kira ga gwamnati da ta nemo bakin zaren sasanta wannan rikici. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
A halin yanzu dai 'yan gudun hijiran ƙasar Jamhuriyar Kamaru ne sama da 60,000 masu amfani da yaren Ingilishin sarauniyar Ingila suke ci gaba da tururuwa zuwa ƙasar tarayyar Najeriya domin tsira da rayuwarsu, kasancewar masu ɗauke da bindigogi a wancan ɓangaren nasu. Suna fito na fito da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru yau shekaru biyu kenan da al'amarin zaman lafiya da kuma tattalin arziki a wannan ɓangaren ya shiga halin taɓarɓarewa. 'Yan gudun hijiran dai yanzu haka suna jirge ne a kan iyakar ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya. Alhaji Mutari, ɗan yankin Baminda ne.
Alhamdulillah, 'yan izin hijira dai sun fi 60,000 da suke na cikin ƙasar Najeriya ta wajejen Ikom da Ogoja, wayan sun ƙara ma gaba har Kalaba. To, wayannan 'yan gudun hijira abinda za mu fitar da su daga gidajensu, wannan yaƙi ne da ke tsakanin 'yan aware da gwamnati, To, kaga mutum wanda shi ba bindiga yake da shi ba, kuma ba abin da zai tsare harshe kada ya shiga jikinsa ba ne, dole ne ya gudu ya bari su ta yaƙinsu a wajen. To, an yi yaƙi a wayansu ƙauyukan, an ƙona ƙauyukan da baki ɗaya gidaje, an ƙona, an rurrusa wayansu. To, kaga mutum kuma ya riga bar gidansa ya fita, an rusa, ba inda zai dawo zai zauna. Gwamnati kuma ta nuna cewa za ta yi ƙoƙari ta gyara wayannan gidaje. Amma har yanzu ba ta soma wa'annan gyaran ba, ba a gyara hanya ba da za a tafi har zuwa wa'ansu ƙauyukan ba, domin 'yan aware a wani waje sun karkarya ma gada haka nan da za a ƙetare ɗan ƙananan rafi da suke na hanya saboda a isa wa'annan ƙauyukan. To, wa'annan duk abubuwan nan da yake kawo cikas na koma. Wa'ansu ƙauyen kuma har yau gwamnati ba ta kori 'yan aware a ci ba gabaɗaya, saboda haka nan akwai duk wa'annan tsoron cewa tashin hankalin zai dawo wannan ƙauyen tunda ba a shirya wannan muskila ba.
Sai kuma Dr. Musa Usaini, shugaban ƙungiyar farin hula ne kuma ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, ya mana jawabi kan anda za a yi a sasanta al'amarin.
Wato, game da 'yan gudun hijira da suka tashi daga wato sashen Ingilishi suka shiga ma Najeriya, ya kamata gwamnatin Kamaru, kamar da dai aka saba tunda tana da jakadar ta ƙasar Najeriya, ta ɗauki matattakalai masu ƙarfi, ta ɗauki mataki akan maganar nan cikin tallafa mata harkar abinci, harkar security, tsaro da sauransu. Sannan kuma gwamnatin Kamaru ta tabbata ta yi bincike ta ga cewa wa'annan mutanen da suka shiga cikin ƙasar Najeriya ba su daga cikin wa'anda ake tuhumansu da ta'addanci. Wannan shine abin da ya kamata gwamnatin Kamaru ta yi, ba wai ta zauna mutlakan take ba kaidi ba, da yaki da wato shi sashin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkar 'yan gudun hijira. Kada ta bar mata kawai ragamar abin wato daga cikin asusu ko kuma kuɗaɗen taimako da aka yi, har ma wanda ya wuce nan da aka yi ta yawon neman taimakon juna, wato shi su ya kamata irin 'yan gudun hijira kamar haka a tallafa musu, a taimaka musu. Wannan shine wato a ganin mu mu 'yan farar hula abin da ya dace ya kamata gwamnatin Kamaru ta yi domin ta cirato wato 'yan gudun hijira daga abin kunya.
Na namijin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, amma abin ya faskara. Muhammad Awal Garba, Muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Haɗa kan mu a firar kanmu so juna, manufarmu a nan da mu tangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana sai bayin girma.
A gaida Muhammad Awal Garba. To a jamhuriyar Niger kuma hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira tare da haɗin gwiwar hukumomin ƙasar sun ƙaddamar da wani shirin faɗakar da al'umma kan mahimmancin takardar haihuwa bayan la'akari da cewa har yanzu wasu iyaye ba sa mai da hankali wajen yi wa 'ya'yansu takardar haihuwan musamman a wannan lokaci da gingimu ke tilastawa mutane tserewa daga mazauninsu na asali. Daga yamai ga rahoton da Sulemu Muni Barma ya aiko mana.
Farfajiyar makarantar firamarin unguwar Dar es Salaam kenan lokacin da mai unguwa ke yi wa talakawansa bayani akan mahimmancin takardar haihuwa ga ɗan adam. A albarkacin kamfen da hukumar HCR mai kula da 'yan gudun hijira ta shirya da haɗin gwiwar hukumomin Nijar da nufin ganar da jama'a illolin rashin yi wa yara takardar haihuwa. Madam Rabi'u Aissatou Traoré ita ce daraktar kula da kare haƙƙin ɗan adam a ofishin ministan shari'ar Nijar.
Yara a ihe shi bai da takardar haihuwa ya girma haka nan juridikman an tuka ba a san da shi ba. Yanzu mutuna ga in yaje tashi yaje wata ƙasa ba zai iya yin lakol ba, ba zai iya yin kasuwanci ba, wataran wani arme ma ko bude wani shago ko wani abu duk sai an tambaye ka takarda. To duk baka da wannan takarda wata irin rayuwa za kai? To shine muke son mu jawo hankalin mutane musamman ma uwayen yara da inda an ahi yaro mutum na iya kashe kuɗi da yawa wajen bikin yaro ka yi rago ka yi komi amma hakin yaro na kware shine ka bashi takarda ta haihuwa.
Rashin takardar haihuwa wata matsala ce da ke hanawa dimbin jama'a samun takardar shaidar zama ɗan ƙasa a wannan lokaci da matsalar tsaro ke tilastawa jama'a ƙaura ba shiri. Dalili kenan da ƙasashen duniya a shekarar 2014 suka kudurtawa kansu shawo kan wannan matsala a tsawon shekaru 10.
Shike sa duk shekara zuwa shekara ake tara mutane dan a faɗakar da su a waye musu kai a ganar da su wannan matsala menene me yake kawo wannan matsala dan su samu yanda za su kiyaye da kasu je su hada cikin irin wannan matsala ko kuma ɗiyan su hada cikin irin wannan matsala.
Wannan al'amari yana da nasaba da halin tabarbare da tsaro da ake fuskanta
a ko garuruwan da kamar mutane dubu da dubunai ne ha sun taso daga kasar su hakan ga sun zo wata ƙasa sun zamana su ba su da takardar ƙasar ba su da takardar ƙasar su da sauransu su can an kebe su ba su iya komi ɗiyansu ba su iya zuwa lakol ba su iya kasuwanci ba su iya siyan gida ko wani haya gida hakan ga ba su iya yi.
Malam Wala Dogas Killi wani jagoran kungiyar 'yan gudun hijirar Mali a Nijar na ganin fa'idar wannan yunkuri na HCR.
Fi sabilillah in mutum bai da takardu ba mutum na kwarai bane sai ya zama barawi ko ya zama bandi ko ya zama mashayi ko ya zama abun da bai kamata ba. An mutum bai da takardar aihuwa saura kadan nace mutunan nan dabba ce.
Za dai a ci gaba da gudanar da irin wannan gangami na hukumar kula da 'yan gudun hijira a dukkan gundumomin birnin Yamai kafin daga bisani ayarin masu faɗakarwar ya isa zuwa yankunan karkara da nufin tunatar da iyaye cewa samar da takardar haihuwa ga yara nauyi ne da yawa jaba a kan kowane cikakken magidanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ga gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Duk Alhamis ta 4 a watan Nuwamba rana ce da Amurkawa sukan ware domin gudanar da bikin cika ciki wato Thanksgiving a Turance. Shin menene mahimmancin wannan biki ga Amurkawa? Wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da wannan shiri na Duniyar Amurka zai kokarin amsawa a wannan karan. Sunana Mahmud Lalo. Bikin cika ciki ko kuma Thanksgiving a Turance biki ne da Amurkawa suke matukar darajawa a daukacin rayuwarsu. Bikin wanda aka yi a jiya Alhamis ya samo asali ne tun daga al'ummomin da suka yi ƙaura suka iso nan Amurka, inda shekarar farko da suka yi noma bayan isowa wannan yanki suka gudanar da bikin a matsayin nuna godiya ga Allah saboda irin amfanin gonar da suka samu a girbin farko a shekarar 1621 bayan kaurar da suka yi. Amma sai a shekarar 1863 gwamnatin Abraham Lincoln ta maida shi ranar hutu a duk faɗin Amurka a lokacin ana yakin basasa a ƙasar. Dr. Nasir Damowa mazaunin jihar Florida ne a nan Amurka, na kuma tattauna da shi kan wannan biki na cika ciki, inda na fara tambaye shi muhimmancin wannan rana ga Amurkawa.
Ainihin shi bikin ya faru ne tun lokacin turawan da suka fara shigowa na Amerika, wanda suka ce pilgrims kenan. Da suka zo sun tarar da su ainihin masu ƙasa, wato wanda suka ce, wanda ake cewa Indian daji a Hausa, ne ke da ƙasa. To da suka zo suka faɗa an fara zama tare da su, sai suka yi ƙarshen shekara ka bayan an yi noma na bada misali. Murna yanayin da aka samu na noma, albarkacin noma, sai a yi sassi wannan dina da suke ce matan skirin, wato kamar ta godiya kenan.
Wato bayan an yi girbi kenan.
Bayan an yi girbi kamar na bara, sai a yi bukin a bana. To daga baya abin sai ya bunƙasa sosai, har kusan kowa yana yi, har su abin garin Indian dajin suna yin wannan bukin.
To kamar a yankunan mu na Afirka an fi amfani da raguna misali a lokutan bukukuwan sallah ko kuma akuya a lokutan Kirsimeti. A lokacin wannan biki na cika ciki, kamar wace irin dabba suka fi amfani da ita a nan Amurka?
Ko da na binciki tarihin shi wanga bikin nasu na Thanksgiving, tun ƙarni na 17 aka fara shi, wato tun kutan tuwon ne suka fara wannan bikin. To amma babu record, babu wani rubutaccen abu da a guji cewa gashi ana amfani da talotalo. Sai dai su turawan wannan lokacin da suka zo, sun zauna a wani wuri da ake ce Plymouth wajen Virginia. So can wurin ana akwai suna da talotalo ga irin na daji, kamar yadda muke da zaben daji haka. To wannan lokacin na Thanksgiving su ainihin masu waɗannan turawan sukan yi farautar wannan talotalon, sai a yi ya kasance an sa shi cikin abin da za a yi amfani da shi a wannan bukin na Thanksgiving. To akwai kuma wasu rubuce-rubuce da suka nuna cewa ana amfani da kuma irin kamar kajin daji haka, ko zabi a wannan lokaci na daji waɗanda aka yi farauta. To har a yau yanzu hakan ga da ake ciki, akwai waɗannan talotalon na daji da wasu sukan je farauta ke kawai don su yi, amma daga baya ya zama kamar an fi son shi. Kowace shekara yanzu abinda aka kiyasta ƙalla ana cin talotalon miliyan 40 zuwa 45 a kowace shekara akan wanga bukin kawai.
To na kuma lura cewa a wannan lokaci ne Amurkawa suka fi yawan yin tafiye-tafiye, kamar menene yasa hakan?
Ka san komai yana canza saboda yanayin da aka samu kansu. Yanzu nan ka san saɓanin kamar can wurin mu da yake, za ka ga mutum yana aiki ne kai kusa da gidan da yake gidansu haka. Amma sunan za ka ga cewa mutum an haife shi a Florida, amma wurin aikin shi suna New York ko wani Washington ko wani gari haka. Iyalin shi waɗannan baki da iyayen shi suna nan Florida, amma shi yana can. Sai ka ga cewa ba a samu haduwa sai irin wannan lokaci. Sai ka ga mutane, to irin wannan lokaci kowa sai kokari a shirya cewa a haɗu. Yana yi rana da shi wannan wanda ke New York ko Washington, yana da 'yan uwan da suke ko Connecticut ko New York. Amma sai a ce su duk a haɗu Thanksgiving nan gidan iyaye. Sai ka ga iyali na ta zuwa haka. An ce ma a bana shi ne mafi abin nan tahiyar da aka yi lokacin da wanga bukin. Mutane sun yi tafiya sosai zuwa wurin da za su je su yi wannan bukin na Thanksgiving.
To kusan za a iya cewa kenan ma shi wannan biki na cika ciki ko kuma Thanksgiving har ya fi muhimmanci a gare su Amurka kenan, idan aka kwatanta da sauran bukukuwa kamar irin su Kirsimeti da sauransu?
Kwarai kuwa, kwarai. Don shi misalin bikin Kirsimeti ba kowa yake abin nan ba, yake suke haɗuwa a gida ba. A kasashe za ka ga sun fi tafiya wajen da iyalinsu kawai, immediate family su, wato kamar mata da ya'ya, su je wajen wani shakatawa ko wajen wani snow resort haka lokacin Kirsimeti. Amma shi Thanksgiving kowa sai a gogari a haɗu, biki ne mai muhimmanci sosai a gare su.
Dr. Nasir Danmo kenan mazaunin jihar Florida nan Amurka a tattaunawar da muka yi da shi kan bikin cika ciki na Thanksgiving da aka yi jiya a nan Amurka. Yanzu madadin shi bakon namu da muka tattauna da shi. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa, inda yake cewa salam BOA Hausa, to jam'iyyar APC a Najeriya ba giringirin ba dai taimai. Allah ya sa kaddamar da wasu kwamitoci da za su kafa don sulhul ta tsakanin ƴaƴanki yayi tasiri. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Usaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijjau, inda yace salam BOA Hausa, hakika matakin da majalisar tarayya ta dauka na baiwa makasassu cikakken yanci wani abin yabawa ne. Da fatan wannan dokar ba roman baka bane ganin cewa zabe ya karato, kada ayi amfani da wannan domin cimma wata manufa. Sai wasikar mu ta gaba ta fito daga Alhaji Salihu Isa Fana da Hassan Ingredient Master Fana da Abdullahi Isa Fana da a jihar Kebbi, Nigeria, inda suke cewa salamu alaikum BOA Hausa, tabdi jan hakika kashe sojojin Nigeria har 43 da mayakan Boko Haram suka kashe a jihar Borno. Abin bincike ne da daura kai yadda hakan ya faru domin akwai lauje cikin nadi. Da fatan Allah ya tsare sake afkuwa hak irin haka, amin. Sakonmu na karshe a yau ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, inda yace tabbas matakin da mahukuntar kasar Ghana suka dauka na hana sayar da kodin da kuma kwayar tramadol a kasar ta Ghana, hakan yayi daidai. Don haka mu muna fata Allah ya sa shi ne mataki na kawo ƙarshen matsalar da shaye-shaye a fadin kasar Ghana baki daya.
To madalla, yanzu ga Hadiza ta zo da labarai a takaice.
Wasu har-haren da 'yan bindiga suka kai a kasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane 10 wani abu. Hukumomi a birnin Karachi da kudancin sun ce an kashe akalla mutane 4 a karamin ofishin jakadancin kasar China, bayan da wasu mutane 3 dauke da bama-bamai suka kai harin. A wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a Lardin Coast da ke Afghanistan ya hallaka mutane 12, ya jikkata mutane 30, a cewar gwamnan Lardin Hook Khan Habibi. Mai magana da yawun sojan Afghanistan Captain Abdullah ya ce fashewar bom din ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a, wanda shi ne lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci. A yau, mashawartan kasashen Turai suka hadu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar kasashen Turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma, ana kusan zuwa ƙarshen taron, kasar Spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin Gibraltar wanda aka bayyana Birtaniya tun shekara ta 1713, wanda kuma ita kasar Spain ke cewa mallakarta ne.
Thomas Aroda, kamar kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Bello dan Sabaru na gidan Radio Rimar a jihar Sokoto, da Allah ya wucikawa a yau, da fatan Allah ya ji kanshi kuma rahamshe shi. In za mu da ita Hadiza Kyari da tsani gabatar da shirin, sai Sa'ida Hamdun da kuma injiniyan mu Mr. Skipsisk. Mahmud Dalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa, ga shirin yau da gobe.